sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Bangarori da ke gaba da juna a Sudan sun gwabza kazaman fada a wasu sassan birnin Bahari a jiya Juma'a, kamar yadda mazauna garin suka bayyana kwana guda bayan da bangarorin biyu suka yi maraba da wani sabon yunkurin shiga tsakani na neman kawo ƙarshen rikicin na tsawon watanni uku. A lokacin da yakin ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu, ya kori fararen hula daga wani wuri mai girma a yankin babban birnin kasar wanda ya kunshi biranen Khartoum, Bahari da Omdurman, tare da haifar da hare-haren masu nasaba da kabilanci a yankin Darfur. Kokarin masu shiga tsakani na yankin da na kasa da kasa ya zuwa yanzu ya kasa kawo ƙarshen fadan, kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce Sudan ka iya fadawa cikin yakin basasa. An kaddamar da yunkurin shiga tsakani na baya-bayan nan ne a shekaran jiya Alhamis a Masar. Duka sojojin waɗanda ke alaka ta kudda-kudda Masar, kana ƙungiyar sa kai ta RSF, sun yi marhaba da yunkurin. Amma mazauna arewacin Bahari su hudu sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an farka ne da wani kazaman fada da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu, da alama an yi fadan ne a kusa da gadar Halfaya. Har yanzu babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana jiran martani daga shugaban kasar Russia Vladimir Putin kan kudirin tsawaita yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi Ukraine ta tekun Bahar Aswad, inji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Guterres ya rubuta wa Putin wasiƙa a ranar Talata, inda ya nemi ya tsawaita yarjejeniyar Bahar Aswad ɗin domin a haɗa wani reshen bankin noma na ƙasar Rasha, Rosalcos Bank, da tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na SWIFT, kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, amma har yanzu ba a bayar da amsa ba. Ana tattaunawa, ana aika sakonnin WhatsApp, ana kuma aika sakonnin Signal, ana musayar sakonni daban-daban. Muna kuma jiran amsar wasiƙar, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai lokacin da aka tambaye shi game da tattaunawar. Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Rasha ta tsawaita yarjejeniyar hatsin da aka ƙulla a tekun Bahar Aswad wadda za ta ƙare a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wasu tsofaffin jama'an Amurka sun faɗa a ranar Alhamis cewa wata kasuwancin ba na gishiri ba kaman da kai iskar gas ɗin Iran da ɗanyen man ƙasar Iraki, kamar yadda Prime Minister Iraki ɗin ya bayyana a wannan mako, ka iya karya takunkuman da Amurka ta kakaba wa Tehran, sai dai idan Amurka ta ba da izinin yin hakan. Prime Minister Iraki Mohammed Shia Al-Sudani a ranar Talata ya ce Iraki za ta fara ba Iran ɗanyen man fetur, ita ma ta karɓi iskar gas ɗin Iran, don kawo ƙarshen jinkirin biyan kuɗi da ake yi wa Tehran saboda buƙatar amincewar Amurka akan irin wannan haɗa-haɗar. Sudani ya ce Iran ta yanke fiye da rabin iskar gas da take fitarwa zuwa ƙasar Iraki ya zuwa ranar 1 ga watan Yuli, bayan da bagadaza ɗin ta gaza samun amincewar Amurka na fitar da kuɗaɗe da ake banta, amma yanzu Tehran ta amince ta dawo da fitar da iskar gas ɗin kanin ita ma ta karɓi ɗanyen mai. Ko da yake tsofaffin jama'an na Amurka su uku sun ce dai wannan ce nikin ba ni gishiri in ba kaman dan ka iya saɓawa takunkuman Amurka a kan Iran. Kamfanin kera kwamfuta na Microsoft ya ce masu kutse sun yi amfani da wata lamba wajen satar sakonnin email daga hukumomin gwamnati da sauran abokan hulɗa. A cikin wani sako da ya kafe a jiya Juma'a, kamfanin ya ce masu satar bayanai 'yan kasar China sun samu damar yin amfani da kuskuren tantance lamba da Microsoft ya yi don gudanar da leƙen asiri ta yanar gizo, sai dai Beijing ta musanta hannu a cikin wannan leƙen asirin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Da a yau za mu duba yadda matsalar tsaro ke daukar wani sabon salo a jihar Sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya. To madalla, a kwanan nan ne aka ayyana kashe wani jagoran 'yan bindiga dadi mai suna Charambe da ke addabar al'umman yankunan kananan hukumomin Gwadabawa, Illela da Tangaza. Amma daga bisani bayanai ke nuna cewar ba ainihin dan tadan aka kashe ba, amma an kashe wani jagoran al'umma ne da ke wannan yanki.
Daya daga cikin 'ya'yan marigayin ya yi mana ƙarin bayanin abin da ya faru.
Shi sarkin Fulani abin da ni sanan ma ya kira ni ta waya. Ya ce a gane akwai na dawo, ya ce to gani su kuto ina jira, ga ci to ga hanan zuwa. Bayan minti 30 ni kuma kira sai ni ji an doka an zaga an ce kashin buru ubangasan kela ne mun kashe shi, shi mu gashi giga ne kuna bukata kai ka to giga ne ka amsa kuma kashe shi mu kai kaji baki abun da ni sanan ma abun da wannan ni banga wani abun da ya ja wannan abu ille dai kiyata kai sun ka nuna ma sarkin Fulani don sarkin Fulani ba san wata kiyaya wanda abun da laifin da sa ayi mishi haka ban san shi balle tun da ka sa a wasan kin Fulani wanga kankance a waƙe nama ne da ka san ko dabba kawwa haka baka yi baka wa mai dabban na adalci balle a mutum kuma a ƙasar musulunci a ci wai akwai wai musulunci wannan mutane sun kafurce kuma a gwamnati ta dibi mutane Fulani ka idanu biyu abin ya faru za su zo abin ya faru za su zo su faɗa ma gwamnati kuma ta tallaha musu a sa musu sojoji a ban mu abin ya faru kare mu ba abin da za a yi muna ille dai an sake mu haka.
Wannan kuma wata mata ce da ita ma ta rasa yaranta guda 8.
Ayi sallallahu alaihi wasallam na hito tsayini ga motoci guda ne da mashin suna ta gudu sun kayo cikin mu shanu na ta gudu mutane sun ka shigo bibi ina ta yi ina ce ku ba mu hannu yan gari mu babu shegen da hito diyana maza duk sun ka waje sun kai gudu sun ka cin musu an ka kashe mini Ibrahim an ka kashe mini Ruwa an ka kashe Hassan an ka kashe Rebo an ka kashe Ahmadu Koyre an ka kashe Nasalla sun ka tai da shi can sun ka kashe shi sun ka kashe Aliyu Nasalla binda dai sun ka kashe mana mutum takwal Murtala sun ka kashe Murtala Galabi ko da mangariba ta yi ni zaka gidan mu banga kowa ba ni ta ina yawo ko da ni zo in riga iske gawa Ibrahim dana ni doko Ibrahim ni ce Ibrahim haka Allah ya kaddara da kai an ka ce to a azaki ni hankuri ani doko gawa Ibrahim ni azaga kohata ni koma ni jayo ta ruwa ni konta suwa ni koma ni doko ta Murtala ni konta suwa ni koma ni doko Tarebo ni konta suwa sannan da sahi yan sandar gwarba su sun ka dauko Hassan cikin daji sun ka kawo an ka birni Nasalla sun tahi da shi da shi da Ahmadu sun ka kone su Nasalla ya tai da kudi 900 wallahi su aga aljihu ne sun ka tai da shi da kudin dubban mutum da sun ka da shi sun ka tahi muna dubi sashe 200 sun ka tahi muna da jakkai da maruka duk sun ka tai da su komi ba su bari mun ba sai marayu abinda sun ka bari maraya 26 wallahi su sun ka bari mata masu wanka 8 kuma mutanen gigane na da na tunga tudu su sun kai muna wannan aiki
nana Abubakar ke asara abinda ya faru da mu dai ba mu da matsala da Hausa mu kodai sai har mun ka tai da su da mu amma mutanen tunga tudu da na gigane da na ranganda da na tunga kula su sun ka daga sun ka kone muna gidaje ba mu san har mun san shi abu ba mu da laifin koyi an kone mini ni haƙi sosai an ɗauke muna ni tunakin a tunkiya 31 da akwai a 9 to sun ka kore da nage 3 nage 4 na an ka gano nage guda can da dan danta sun tsare an ba ta hara can cikin gidaje ni ma ba ta wata ba wata mace adda ita ne ke iza ta ta liba don namiji ba zuwa da ya zo kashe shi akai ta mace ita ta zo ta gano to nan da shi wanda abin gangayin mu shi wanda da an kashe mai samari eh mai samari wanda an kashe shi karan ja aka ko kenai ga kawakil taro na asare ce to ane kunji kunji ha mutane ga na cin rahimu kai da Allah ya yi da Allah ku yi magana da Allah a san hanyar da an kawai mutanen ga surabda yace su lalura ga aiwata haƙin ko ina ba aloba mutum da an ka kashe mun nan asara wanda an ka kone da wanda an ka buge an ka kashe kiyo ya tahi yi da dan yaro duk an ka kashe shina arwala an ka isko shi dan yaro wanda a kusa gare kuma yayi gudu sun ka sare shi da adda ko kun duba aiwai ba sannan da sun ka tawo da aduna ni ina da kai ya haƙari bina na kara tun ka sa musu ruta da sakaran magaji na da nawa da na diya na diyan kauna ta sun ka dai uku wanda an ka kone ne saki batun haɗe an kai min buhuwa na yaro na lalura yaro gaba ɗaya sun ka kone sun yi buhu biyar to abinda sun ka tai da su ni tunkiya 30 ba ɗaya akuya 9 na magaji na sun kai tunkiya 30 a raki na uku cikin tumaki ni ina da nage uku sun kore su huɗu na an ka gano guda can tumaki
wani wanda abin ya faru a kan idansa ya bayyana yadda lamarin ya faru.
A to mu yan saka da su haka mu suka zo da shi suka ce shi ne to shi ne mutanen gari su aka shi nan da ma ake ciki ga barayin nan sun taho da mu sun kashe mu na mutane sun yi mutum takwas yanzu magana da ake ciki nan gigani nan bakin gareja nan akwai wani dan daji nan kauyen gigani da yamma ga gigani nan suke fitowa su taho yanzu haka sun taho bakin gari nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ban Allah da sun kalbi sun kashe mutum ya hai mutum takwas shi wanga da sun kalbi halbi gura sun kai mai energy ya guro ya to ya samu ceton mutanen ka dauko shi na ka asibiti yanzu haka yana wuri ne dajin gareja wajen yamma ga abuga tunkura dajin gareja a sunan dajin tunkura ne tsakanin kyanga da tunkura da gigani wani daji ne a wurin wanda duk dajin gonakin mutanen gigani ne yanzu haka suna nan sun taho wurin suna nan halbin mutanen mukau suke sun kashe mutum yayi guda takwas an dauko mutum uku an kawo su nan a babu karkan mai gari yanzu ga guda nan an wuce da shi a cikin shi biyu isa mutuwa ba dan halbi guda nan sun kai mai ga ciki ga hanci ne nan ma sun yi to ga yini yanzu haka ne ina inda suke
zalika ita ma kungiyar makiyaya ta Najeriya ta yi jan hankali akan wannan al'amari.
Sunana Bello Aliyu Gotomo kuma ni National Secretary General ne na Mijiti Allah ta Najeriya. Hakikanin gaskiya abin da ya kawo mu jajanta mu mutanenmu na arewacin Sokoto musamman Godba local government da wasu rugage inda ibtila'i na 'yan sakai ya shafe su saboda wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu a abin ya wuce wuri. Yanzu a halin da ake ciki gefen Godaba local government akwai inda ba illaci bai wucewa. Shekaran jiya kamar yadda kuka samu labari akwai wani fulatanin mu na asara, sarkin Fulani asara yana kan hanya zai shigo Sokoto aka tare shi nan bakin kwari, garin kwari, kama shi aka kai shi gidane aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na ramar shi. Kuma abin ba nan ya tsaya ba. Kamar yadda kuke da labari mutanen mu da ke cikin daji sun gudu an tarwasa su, barayin shanu sun wace su rugagen su kuma suna labewa da dabbobin su an zo can ana kakkashe su sannan kuma gashi bayan an tarwatsa musu dabbobi an kashe su kuma waɗansu daga cikin su waɗanda aka kashe an biyo su har da kananiyar ana kashewa yanzu nan ma muna da mata guda takwas waɗanda duk ta kaba suke cikin satin da ya wuce an kashe mazajen su suna hannun tsohuwa guda wata da ake kira Ligo take ke kula da su babu bakin gwamnati babu taimakon kowa da kowa saboda haka muka zo nan mu don mu jajanta makiyayenmu kuma mu ƙara ba su haƙuri sannan mu riƙi alhurma ga hukumomi su sa baki ga cikin wannan abin kuma ƙari koyoyensu kuma makiyayenmu da suna can suna sun je kiwon dabbobin su shanu da tumaki akan hanyar su zuwa kudu aka tare su a Mashego local government yara guda 11 suna tare da garke 8 na tumaki garke 3 na shanu aka kama su duka aka kashe su aka bar guda ɗaya yin rayu kuma duk yaran mu ne nan Sokoto wanda ma mun zo mu jajanta ma uwayen su kuma mu ƙara ba su hankuri muna nan muna bin case din headquarters mai ta Allah tana bin case din a Niger State aga cewa an gano hakokin su kuma da dabbobin su da suka waro a je yanzu haka garge uku kawai aka gane na tumaki kuma an abinda aka gano cikin shanu ko garge guda bai kai ba to wannan matsalolin sun yi washi samu tawaga headquarters mai ta Allah ta makiyayin dabbobin Najeriya wato Community Animal Categories Association of Nigeria MACAN mu kai tawaga domin mu zo mu jajata ma mutane mu ba su hankuri kuma za mu yi hankuri mu sanar da hukumomi su lura da abin nan da ake kuma su dauki mataki eh tun je mun fara yi kuma muna da niyyar za mu gabatar ma hukumomin da abin ya shafa su ma su iyakar nasu kokari ko ina kira ga duk jama'a su zauna lafiya kuma su kiyaye doka domin zubar da jini ka ko wacce irin doka bai halatta ba sannan ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto ta soki sakai domin wannan sakai duk inda an sakai suke babu zaman lafiya ban taba gani a duniya inda aka ce mutane ana kashe mutum a cinna masa ba sai yanzu ne na fara ji anan gwadabawa cikin kasar Shehu Usman bin Fodio inda jaddada musulunci ya bar shi a ce anan ne za a zo a yage naman dan da rarraba ana ce ina ganin kamar wannan abu ya fasadin ya baci don haka ina kira ga hukuma ta su jama'a su don Allah ka su dauki doka ga hannun su ita kuma hukuma da hakkin yara ta yi akan ta ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a ta mai da hankali ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a wannan barayin da ake fada ana cewa sun san inda suke
domin jin ta bakin mahukunta kuwa kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto ya ce a halin yanzu sun kaddamar da bincike domin gano ainihin abin da ya faru kuma za su yi bayani bayan sun kammala binciken masu sauraro da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurkan sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar Radio Vision FM Abuja da a yau zamu dora a ci gaba da tarihin masarautar Suleja shin menene alakar Asokoro inda fadar shugaban Najeriya take a nan Abuja da kuma Asokoro a garin Sabon Muse dake masarautar Suleja dada menene kuma alaka dake tsakanin Muse dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma Sabon Muse dake karamar hukumar Tafa a masarautar Suleja ta jihar Naija domin jin cikakken shirin da ni Hassan Maina kaina zan gabatar sai ku biyo mu a cikin shirin na da dan gari daga nan sashen Hausa na gidan radio muryar Amurka a cikin tarihin na masarautar Suleja madalla a makon da ya gabata mun tsaya ne inda town planner Umar Shuaib ke mana karin haske akan yadda gwamnatin tarayyar Najeriya mai harkokin a birnin Lagos ta yanke shawarar dawo da harkokin tarayyar Najeriya zuwa birnin Abuja.
To, da aka yanke shawarar za a dauko babban binin tarayya daga Lagos aka ce za a kawo kasan Abuja 1976 da Murtala Muhammad shugaban kasa ya establish wannan doka na abun ga ta da babban binin tare daga Lagos a kawo kasan Abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a Najeriya nan gaba daya Abuja shi center tsakiyar Najeriya kasan Abuja ne sai mutane ce za mu kawo babban binin tarayya a tsakiyar Najeriya kasan Abuja a lokacin Suleiman Baruke mulki sai gwamnatin tarayya suka ce to tunda za ka kawo wannan babban binin tarayyan kasan Abuja duk inda ake a duniya aka establish sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne so tunda an kawo kasan Abuja babban binin tarayyan Najeriya za a kira ta Abuja ne saboda ka ba a samu Abuja biyu ba sai aka tura tawaga su samu sarkin Lagos Abuja a lokacin muna roko ku ba wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban birnin tarayyar Najeriya in ku kun amince to za ku canza magarin ku suna kenan sarkin mu lokacin Suleiman Baro ya tara abun ga ɗan boko ya tara duk manyan gari sai to ga kai sai aka kama shi daga gwamnatin tarayya ne aka gani sai ai wannan ba karamin alfarma bane gare mu ba kuma girma bane gare mu muna iya ba suna mu sai mu canza magarin mu suna tunda kai ke sarauta yanzu nan Suleiman Baro kai ma jan mutun ne shi ma ja ne
garin da zai yake
So yanzu mu ba su sunan Abuja sakin garin mu na farko tunda wannan abin ga arzikin ya zo lokacin da kake sarauta ne to za mu samu wannan sunan garin in sarki ya amince Suleja aka amince to kafin shekara 1979 ba a san suna Suleja ba tunda mun ba da sunan garin muka ba mu abin ga gwamnatin Najeriya ba tare da an ba mu ko sisi ba ya zama to kaman sau da kai sai sa aka kira wannan suna Suleja kaji alakan Abuja da Suleja kenan kuma babban binin tarayyar Najeriya kashi uku cikin hudu kasan Abuja ne gaba daya wato ana da 8000 square kilometer a cikin 8000 square kilometer din nan 6000 square kilometer daga abun ga kasan abun ga Suleja ne inda lokacin ke Abuja a Niger State Abuja local government a Niger State local government a Niger State ta fara tun lokacin native authority Abuja native authority da aka local government reform aka tashi daga Abuja native authority to Abuja local government kaga kwani buwari kuje gwagwalada garki wuce duk wa'annan ya dangara har zuwa wajen gari wa ake da dangara wanda ke kusa da Abaji duk suna kasan Abuja ne a lokacin Abuja local government a Niger sai gaba daya babu local government ta kai tafi Abuja local government girma a lokacin nan to sai ga abun ga gwamnatin Najeriya suka zo kawo wannan kasan aka bare mana abin da muke da shi yanzu nan shi ake kira Suleja
yalla wai yanzu haka naga a nan dai kan masarautar Sulejan akwai wani gari da ake kira Sabon Wuse a Abuja muna da Wuse sa alaka ne wadannan Wuse guda
a lokacin da aka zo da tsari na gidan babban birnin tarayyar Najeriya Wuse suna ciki inda Wuse ne yake nan sabo yake jike a daya nan ne original Wuse mutanen da ke wajen wannan kauyen da ke wajen aka ce to ko ku amince ku kasance a cikin babban birnin tarayya ko ku amince ku koma jihar ku na ainihi shine jihar Niger suka ce a za su bar babban birnin su zan san cewa in suka sance a babban tarayya ba su da kasa domin kasa ya zamanto na kowa da kowa a Najeriya ba za su zamanto suna abun ga suna da wani jiha wanda za kira cikin suwa ace goma su koma Niger sai da su aka san su shi su zauna a Niger sai aka musu transfer aka yi settlement din su zuwa inda ake kira Sabon Wuse yanzu ba Wuse ne kadai ba ai akwai Asokoro mutanen Asokoro akwai mutanen kauyukan da suke duk daga Wusen nan da Asokoro su Kurunduma da sauransu duk wannan kauyukan suna nan wanda suka amince za su koma jihar Niger aka hada su a nan Sabon Wuse to ka ji abin da suka kira wajen Sabon Wuse kenan
nan
tsohon Wuse
kuma duk suna karkashin masarautar Zazzau Suleja
duk suna karkashin makarantar Zazzau Abuja a lokacin amma yanzu suna cikin FCC da Capital Ai amma Sabon Wuse yana cikin karkashin masarautar Zazzau Suleja ne tunda Abuja yanzu babban binin tarayya suka tsunsuke wannan sunan da duk kasan da yake cikin wanda aka ce yana cikin babban binin tarayyar Najeriya shi yake yana cikin Abuja yanzu inda gwamnati ba ta karba ba shi ne ke cikin bunga aka bar shi a masarautar Suleja
to idan muka duba masarautar Suleja kaman me babban sana'ar mutanen yankin sannan kuma kaman za a ce kabilu sun kai guda nawa a masarautar
wato masarautar Suleja babban sana'ar su shine noma sama sana'ar da muka sani kenan tun zo zamanin kakanni kabilu suna nan a garin amma masarauta da suka taso Hausawa ne ai masaratan Suleja masaratan Hausawa ne tunda masaran zazzaune yanda suka tashi daga Zaria haka suka zauna a Suleja amma wanda suke surrounding wanda suke giwe da garin akwai Gwarawa akwai Karofarawa da sauran yanda ka san akwai abin da kabilu a babban tarihin Najeriya yanzu nan ai yawancin su suka ce su ba za su bar mutan Suleja ba ai suka da su suka ce za su bar mutan Suleja suna kai kashin mutan Suleja abin a matsalolin mutan sakon da zo Suleja masarautan Hausa ne haɓe sarautan Hausa na haɓe da aka sani tun lokacin Bayar Jidda har zuwa yanzu a Najeriya gaba daya ina ganin in kai cire masarautan Suleja ina ganin sai da Wako wanda shi ma an samu lokaci da aka samu dan tankarda aka sake dawowa da haɗe su cika da mulkin Daura to in banda Daura da Suleja babu inda ake haɓe na ainihi na masarautar Hausa banda wannan dagurka
idan muka duba yanda galibin ma'aikata a nan babban birnin tarayya da yawa suna zaune a ƙasar Suleja ne kana ga wannan bai dora nauyi da yawa akan ƙasar Suleja ba ko akwai wani abin da gwamnatin tarayya ke yi ganin cewar ga yanda aka taso kawo yanzu
ai abin da muke fuskanta kenan yanzu kuma gaskiya ba a ma garin na adalci waɗanda suke zaune a Suleja suna aiki Abuja kuma ana cire musu albashi ko ana cire musu abin da haraji daga Abuja amma iyalansu a Suleja suke zaune nan suke ake ba su ruwa nan ake ba su lantarki nan suke zuwa asibiti nan iyayen suke zuwa makaranta ga shi kuma harajin da ake cire musu ana cire musu a Abuja ba a kuma kawowa inda suke zaune saboda domin abin da ake cire haraji gon shine a ba mutane kayan masarufi da abubuwan da za su mota rayuwarsu to gashi an cire harajin su a wani kasan ba a kawo kasan da ake wahala da su ba to babban matsalar na farko kenan tunda za a cire musu haraji to sai a ba Niger State government wannan kudin harajin nasu saboda su ba su ruwa su ba su wuta su ba su ilimi su ba su kunan kiwon lafiya a garin suke zaune ba a mana
to idan muka duba tarihin karban Sulejan ka san galibi idan gwamnati da karbi kasa ana dan bin abin da ake cewa compensation ko ana ba hakan nan tunda gwamnatin tsakiya ta karbi kasan Suleja Abuja kenan an yi babban birnin tarayya an dan ba kuma dan abun hasabi ne
to wato ka san a lokacin nan baicin cewa suna karkashin Abuja local government akwai makarantu akwai azibitoci da yawa akwai kayayyaki da yawa wanda Niger State government ko Abuja local government lokacin ita ta yi to idan an ce wannan kasan an dauke kasan gaba daya ai ba za a dauki makarantan ba za a dauki azibitin ba za su kasance wajen ya kamata a ce a ba mu compensation na wannan abubuwa da muka gina tun wannan lokacin har yanzu ba ba da wannan compensation din ba ai daga an rubuta amma yanzu ba bayar ba an ba da ɗan kalilan aka bayar aka yi compensation ba bayar duka ba har yanzu na ake idan muka yi yasin nawa ne abin nan tun da a lokacin da naira ke da value aka ce ka abin da za a ba mu yanzu na raba ta da value mun ki liga yasin wannan abu yana cikin biliyoyin naira ne har yanzu ba ba mu komai ba muna nan muna korafi kuma gona yanzu nan gonan jihar Niger wanda yake yanzu ya lashe takobin cewa sai an biya shi wannan compensation ba za ya kauna yana nan yana shan wahala bayan ga inda ya kamata a ce a ba da compensation a taimake shi ta yi abin da ke gina wannan gari ba amai ba wannan sabon gona ya riga ala shi takobi ya ce sai wannan Allah su zai bi ma mutanen Suleja haƙƙinsu kuma mun san zai iya muna ba shi koyon baya ga haka in Allah su
to town planner Umar Shaibu muna godiya kwarai da gaske
to mun gode na gode
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Mikaelu El Said shi ne wanda ya naɗa mana sauti a faifai. A madadinsa da kuma gidan rediyon Vision FM, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ah!
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.
They were